komai ba balle ya amfani waninsa, ba zai iya kare waninsa daga cuta ba balle ya kare kansa. To waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗi wajen kiran mutane su zo su bautawa Allah shi kadai, sun yi ta kai ƙara har sau biyu gurin babbansa, amma haƙarsu bata cimma ruwa ba, sai ma abin da ya ƙaru na kira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wajen kadaita Ubangiji da bauta da kuma watsi da bautan gumaka. To wannan yasa suka ɗauki matakin cutar da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. To wannan littafi na Nurul Yaqin ya fara kawo mana misalai na mutanen da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman waɗanda cutarwar tasu tafi kamari, cutarwar tasu tafi shahara, cutarwar tasu tafi tsanani wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, su ne yake jero mana sunayensu da kuma kalar cutarwar da suka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Mutum na farko Abu Jahal, mun ga irin nau'in cutarwa da ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To gabar da muke bayani a kanta har yanzu dai ba a gushe ba, ana bayani kan shi Abu Jahal ɗin da yadda ya sa annabi a gaba, yake ƙoƙarin sai ya ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. To bayanin da muke yi a majalisin da ya gabata ba mu kai ga gaci ba, lokaci ya ɗaga mana hannu, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yana sallah jikin ɗakin Ka'aba. To wannan sallar da manzon Allah ya zo yake yi yana ciwa Abu Jahal tuwo a ƙwarya. To shine duk sanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana sallah jikin ɗakin Ka'aba, sai ya masa kashedi, ya masa togaciya akan baya so ya ganshi yana sallah a wannan guri. Manzon Allah kuma bai hanu ba daga tsawatarwar Abu Jahal. To shine wata rana ya wuce manzon Allah yana sallah, sai ya jira manzon Allah da ya idar da sallar, sai yake cewa manzon Allah, shin ban hana ka wannan ibadar taka jikin Ka'aba ba? To kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana da gata, yana da gata a cikin Makka, shi ma ɗa ne, sannan ɗan gari ne, ba wanda ya isa ya buɗe masa ido ya kyale shi. Hasali ma ƙabilar da manzon Allah ya fito daga cikinta ta fi ɗaukaka akan ƙabilar da Abu Jahal ya fito daga cikinta. Kuma kamar yadda muka sani, bisa ɗabi'a da al'ada ta Larabawa, ƙabilar da take da ɗaukaka tana da matsayi na musamman a idon Larabawa. Sannan wanda zai fito daga ƙabila wacce take mafi ɗaukaka, shi ma yana da matsayi na musamman a idon Larabawa. To wannan ya sa manzon Allah bai ɗaga masa ƙafa ba, sai ya kausasa masa harshe bisa wannan martani da ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sai ya kausasa masa harshe har ma ya tsoratar da shi, ya nuna masa baya tsoro, ya nuna wa Abu Jahal baya tsoro. A wannan gabar muka tsaya a majalisin da ya gabata. To da manzon Allah ya tsawatar wa Abu Jahal, ya tsoratar da Abu Jahal, wani martani ya fito daga bakin Abu Jahal? Wannan shine gabar da zamu tashi a kansa, wannan ita ce gabar da zamu tashi kanta. Faqala, sai Abu Jahal ya ce, atuhaddiduni wa ana aktharu ahli alwadi nadiyan. Wannan shine martanin Abu Jahal wa manzon Allah, bayan manzon Allah ya tsawatar wa Abu Jahal ya tsoratar da shi, shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, atuhaddiduni, yanzu zaka na tsoratar da ni, wa ana aktharu ahli alwadi nadiyan, alhali ni ne mafi yawan dangi da abokai da ƴan uwa nagarin Makka wanda duk wanda na kira za su zo su ladabtar min da kowaye nake so su ladabtar min da shi kenan shi ma anan ya mai da martani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya tsoratar da shi shine yake mayar da martani wa manzon Allah cewa yanzu zaka na tsoratar da ni alhali kai kanka ka sani abokai da ƴan uwa da dangi da mabiya wanda duk wanda na kira yanzu zai zo ya gama min da duk wanda yake nema ya kawo min reni to Allah da kansa sai dau nauyin mayar da martani a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan magana da ta fito daga bakin Abu Jahal wacce take nuna cewar shi yana da waɗanda idan ya kira za su gama masa da kowaye yake so su gama masa da shi fa anzala Allahu tahdidan lahu fi akhir surati Iqra sai Allah madaukakin sarki saukar da tsawatarwa da tsoratarwa wa Abu Lahal a ƙarshen surar Alaq Iqra bismi rabbika alladhi khalaq yace kallala illam yantahi lanasfa an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib wannan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya saukar a ƙarshen suratul alaq martani ne wa Abu Lahal Jahal da kuma tsawatarwa da tsoratar da Abu Jahal cewa ga fili ga mai doki ina ce yana gadara da dangi da ƴan uwa da abokai wanda za su zo su agaza masa wajen gamawa da manzon Allah Allah ya ce ba fili ga mai doki yayi ya gani Allah subhanahu wata'ala yace kalla la illam yantahi lanasfa an bin nasiya gabanin wannan ayar akwai ayoyin da Allah yayi bayani yadda Abu Jahal ke hana annabi ya zo yayi sallah jikin dakin Ka'aba ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla Allah ya ce shin baka ga mai hana bawa ba yayin da yazo yana yin sallah Abu Jahal yana zuwa yazo ya hana shi yace kar yazo yayi sallah a jikin dakin Ka'aba ara'aita in kana 'alal huda shin yanzu kana ga koda annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan shiriya yana aiki da shiriya in yazo sallah za a hana shi aw amara bit taqwa kuma ya zama yana umurni da aji tsoron Allah a kadaita Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta ara'aita in kazzaba wa tawalla shi Abu Jahal kana ga koda zai yi ƙarya ya juya baya ga karban abin da manzon Allah ke kiransa zuwa gare shi alam ya alam bi anna Allah yara shin Abu Lahab Jahal da yazo yake tsoratar da manzon Allah yana tinkaho da dangi da ƴan uwa da abokai bai san Allah yana ganin sa ba shine Allah ya ce kalla la illam yantahi lanasfa an bin nasiya al'amarin ba haka yake ba la illam yantahi in Abu Jahal bai hani daga dabi'un sannan munana ba in Abu Jahal bai hani daga tsoratar da manzon Allah da yake cewar zai gayyato danginsa da ƴan uwansa da abokansa su zo su gama masa da manzon Allah in bai hani daga waɗannan abubuwan da yake ba Allah madaukakin sarki yace la nasfa an bin nasiya zamu fisgi goshinsa zamu finciki goshinsa ka in ka ji fisga da fincika abun ba zai zo da daɗi ba abun ba zai zo da sauki ba za a finciki goshinsa zuwa ga wutan jahannama a take a lokacin za a fisge shi ayi da shi wutan jahannama yana da rai gashi nan yana tsaye yana kai kawo Allah yace in bai hanu ba za a fisge shi a take a tafi da shi wutan jahannama a take shine la nasfa an din nasiya zamu fisgi goshinsa zuwa ga wuta aje a dandana masa azaba da ran nasa nasiyatin kadhibatin khati'a ma'abocin goshi wanda yake maƙaryaci mai sabon ubangiji subhanahu wata'ala an kira goshi a nan gurin saboda shi da shine yake fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fiskar sa ya fuskanci manzon Allah duk tsawatarwa da tsoratarwa da yake fiska da fiska yake kallon manzon Allah sai aka kira goshi a nan gurin wadda kuma aka jingina ƙarya da kurakurai zuwa gare ta alhali kuma ta shafi mu abocinta. Wannan kamar yadda muka yi bayani a baya salo ne na nassi na alqur'ani ko kuma hadisi, za a ambaci wani sashe na mutum amma ana nufin mutum din dungurungum dinsa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma asfala min alka'abain fa finna, yace libasul mu'mini nisfu saqaihi, tufafin mu'mini rabin sangalalin sa ne. Ma asfala min alka'abain, duk tufafin da ya sauka kasa da idan sau fa finna, yana wuta. To idan sau din ne yake wuta ko ma abocin sa. Ga kuma inda annabi yace wailul lil aqabi minan nar, boni da azaba da halaka sun tabbata ga digadigai na wuta. Azabar wuta ta tabbata ga digadigai. Digadigai shine dun duniya, jam'in sa digadigai, bayan kafa. Azaba ya tabbata na wuta da halaka ga digadigan da ba a wanke su ba yayin da aka zo alwala. Kenan digadigan kawai za a shigar wuta a kona banda ma'abotansu. Da ma'abotansu. Amma me yasa aka ambaci digadigan? Saboda su ne aka bar lam'a, aka bar gurbi ba tare da ruwa ya taba na alwala ba, shi yasa aka kebe su da ambato. To anan ma an kebe goshin Abu Jahal da ambato, saboda goshin nasa da shi ya fuskanci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a yayin da yake tsoratar da manzon Allah. Allah ya ce falyad'u nadiyahu, duk wanda zai je ya gayyato, duk wanda zai je ya kira cikin danginsa, cikin abokansa, cikin ƴan uwansa, duk ya je ya gayyato su, duk ya kira su. Allah ya ce sanad'u zabaniya, mu kuma abin da za mu yi za mu gayyato mala'iku masu kula da wutan jahannama, wanda ba sa sassauci, ba sa sanyi, su zo su gama da shi, su kace-kace da shi, su ɗaiɗaita al'amarinsa. In ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniya, ya kira duk wanda zai kira cikin danginsa da abokansa da ƴan uwansa. Allah ya ce mu ko sanad'u zabaniya, za mu kira zabaniyawa, su ne mala'ikun da suke kula da wutan jahannama, su zo su ɗauke shi su je su ɗanɗana masa kuɗa. Ibn Abbas, Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya, cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan ɗinsa, yake cewa lauda'a nadiyahu, da Abu Jahal ya yi garaje ya je ya kira duk wanda zai kira cikin danginsa da mutanensa da abokansa da ƴan uwansa, da yayi wannan garaje la akhadathu mala'ikatul azabi min sa'ati, da atake mala'ikun azaba sun zo sun daga shi sun cira da shi sun tafi da shi sama. Atake da yayi garajen zuwa gayyato danginsa su zo su wulakanta manzon Allah, ko su ci zarafin manzon Allah, ko su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da atake mala'iku za su zo su dauke shi su tafi da shi. Haka Ibn Abbas ya bayyana. To Imam al-Bukhari shi ma ya fitar da hadisi cikin sahihinsa da Abu Jahal yayi waɗannan maganganu, Allah ya mayar da wannan martani, sai manzon Allah yake cewa la in fa'ala, da Abu Jahal ya aikata aniyarsa, ma'ana ya je ya gayyato duk wanda zai gayyato su zo dan su ci zarafin manzon Allah, ko su wulakanta manzon Allah, ko su tozarta manzon Allah, ko su cutar da manzon Allah, yace la akhadhatul mala'ika, da mala'iku sun dauke shi sun tafi da shi. To wannan martani da aka yi wa Abu Lahab, Abu Jahal, ya tsoratar da shi. Ta kenan ayoyi da Allah madaukakin sarki yake saukarwa cikin alqur'ani yana ratsa zakatun mushrikan Makka, amma tare da haka basu karbi abin da manzon Allah ya zo da shi ba, saboda ta'assubanci da kabilanci na abin da suka samu iyaye da kakanni a kai. Wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Mutum ya ce shi haka ya tashi ya ga ake yi a unguwarsu, saboda haka ba wanda zai zo ya canja masa, ko haka ya tashi ya ga ana yi a garinsu, ko haka ya tashi yaga ana yi a gidansu rana tsaka ba wanda zai zo ya canja masa. Wannan ɗabi'a ce ta mushrikai, kuma akan haka suka tafi. Kuma wannan ne yasa suka yi ta fito na fito da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, ba wai dan ba su fahimci gaskiyar bane, sun fahimci gaskiyar. Shi yasa duk ayar da za a saukar za su fahimce ta, kuma za ta musu tasiri cikin zukatunsu. Me ya hana Abu Jahal ya je ya gayyato waɗanda zai gayyato? Saboda ya gaskata abin da ya sauka na aya, cewar inda zai gayyato to Allah kuma zai gayyato masa mala'ikun jahannama su zo su gama da shi. To ya yadda da wannan, shi yasa sai ya tsorita. Wannan sai ya hana shi ya je ya gayyato wanda zai gayyato. To wannan zai baka mamaki, wannan mushriki ne fa mai bautan gumaka. Za a karanta masa ayar Qur'ani take ya karba ya yadda ya sallama. A yau kuma za ka karanta wa musulmi ayoyi 10-20 ko gezau. Wancan mushriki ne, baya sujjada wa Allah, bai yi imani ba, bai musulunci ba, amma aya ɗaya ka karanta masa za ta ratsa zuciyarsa, kuma za ta yi tasiri a ɗabi'unsa. Amma a yau musulmi sai ka kwana kana karanta masa ayoyi sai ya ce sadaqallahul azim, me yasa zuciya ta ƙeƙashe ta Alƙur'ani ba shi da tasiri cikin zuciyar. A yau zuciyar musulmi me yasa gabansa gabas yayi sallah, me cewa Allah shi kadai ne, amma zuciyarsa a ƙeƙashe take Qur'ani ba shi da wani tasiri a zuciyarsa? Kaga muna cikin wani yanayi a wannan zamani da muke ciki. Shi yasa ba abun mamaki ba ne idan mun samu kanmu cikin ibtila'i, mun samu kanmu cikin jarrabawa ta rayuwa, saboda Qur'ani ba shi da tasiri tare da mu. A kwana ana karanta Qur'ani a wuni ko gezau, ba wani tasirin da zai a zuciyar musulmi da aka haife shi cikin musulunci, gaba da baya musulmi, iyayensa musulmai, kakaninsa musulmi, kakanin kakaninsa musulmai, garin musulmai, ya taso cikin musulunci, ɗabi'u na musulmai. Amma ka karanta masa ayoyi na Alƙur'ani zai ce sadaqallahul azim, ko kuma ya ce malaman nan sun ishe mu, ko ni malaman nan me yake damun su ne? A ga wannan duka alama ce ta ƙeƙashewar zuciya. Allah ya tseratar da mu. A ƙarshe Allah maɗaukakin sarki, bayan ya tsoratar da Abu Jahal ya tsorata, sai ya karkatar da akalar maganarsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana ƙara ƙarfafan manzonsa. Allah ya ce kalla la tuti'hu wasjud waqtar, ya ce karka saurare shi, karka masa ɗa'a, karka masa biyayya, na hana ka sallah da yake ci gaba da sallarka. La tuti'hu, karka masa ɗa'a. Wasjud, ka ci gaba da sallarka kana sujjada wa Ubangijinka. Waqtarib, kana mai neman kusaci zuwa ga Ubangijinka. Hadisi ya inganta wanda aka samu daga Abu Huraira, Allah yarda da shi. Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Inda bawa yafi kusa da ubangijinsa shine yayin da yake cikin sujjada. Yayin da bawa ke cikin sujjada yafi kusa da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. To shine annabi yace fa aktsiru du'a. Mutum da bawa ya fi kusa da Ubangijinsa a yayin da yake cikin sujjada, to ku yawaita yin addu'a. Addu'ar ku karɓaɓɓiya ce, isharar da manzon Allah yake kenan. Yanan bawa a lokacin da ya yi sujjada ya fi kusa da Ubangijinsa. To shi yasa Allah a nan ya ce wasjud waqtarib, ka yi sujjada ka kusanci Ubangiji, kenan ka yi sujjada ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wane irin kusanta ne? Kusanta na yarda na Ubangiji, ba wai kusanta na zati ba. Saboda Ubangiji, wannan duniyar da muke rayuwa ta wa Ubangiji kaɗan, ta masa kaɗan, saboda ba yadda za a ce Ubangiji yana nan. Wannan munana ladabi ne wa Ubangiji. Shi ar-Rahmanu alal arshi stawa, yana kan al'arshi ya daidaita, sammai da ƙasai duk sun masa kaɗan. Saboda haka ba za a ce yana tare da bawansa da zatinsa a inda bawa yake ibada ba. Wannan munana ladabi ne wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Zatin Ubangiji ya fi ƙarfin ya kasance a wannan guri. saboda zatin sa ba irin na halittunsa bane, laisa kamithlihi shay, babu wanda yake kwatankwacin sa. To saboda haka yanda kai zaka shigo masallacin nan shi ba haka bane, kar ka kamanta shi da haka, kar kwakwalwarka ta sawara maka haka cewa da Ubangiji yake yana tare da bawa, ba wai yana tare da bawa bane da zatin sa, yana tare da bawa da yardarsa, yana tare da bawa ka sani wacce Ubangiji subhanahu wataala yake so kuma yarda da ita, bawa yayi zai ƙara samun kusaci da Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana zai ƙara samun yarda na Ubangiji da soyayya ta Ubangiji da agaji da taimako na Ubangiji. Wannan shine kusancin da ake nufi, saboda nassoshi na Alkur'ani ba sa karu. Wancan nassi da yace Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa bai karo da nassin da Allah madaukakin sarki yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar basi karo ba. Yanzu idan kace ina tare da su da zatin sa, to ina zaka sa wancan nassi da yace Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa? Ka soke shi kai condemning din sa baya aiki, kaga dole a hada nassoshin ai aiki da su. Sai a ce nassin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa yana aiki, Ubangiji ya daidaita kan al'arshi da zatin sa, inda yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, sai a ce yana aiki yana tare da su da ilimin sa, ya san me suke aikatawa, yana tare da su da ganin sa, yana ganin abin da suke aikatawa, yana tare da su da jinsa, yana jin duk abin da suke furtawa, duk wani mitin da ake, duk abin da ake tattaunawa gurin mitin din yana ji. Shine na ukun su wajen jin abin da suke faɗi. Idan babu wani wanda yake ji iya sai su ukun, to shine na hudun su wajen jin abin da suke tattaunawa. Kyakkyawa suke tattaunawa ko mummuna? Aga kenan ba za ka ce shine na hudun su da zatin sa ba, in ka faɗa ka ka soke wancan aya da tace Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, kuma babu wani dalili da ya soke ta. Aya ce wacce take muhkama, tana nan tana aiki, ba a soke aya sai an samu dalili. Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, babu wata aya cikin Al-Qur'ani da za mu soke ta face mun zo da wacce ta fita alkali. To yanzu idan ka ce Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, lokacin da Allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, kace yana tare da su da zatin sa, wani dalili ya soke Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa? Babu dalili, saboda haka sai a gwama ayoyin ai aiki da su gaba daya. Ba za ka soke wata ka jingine ta ka bar aiki da ita ba, ka riki wata, wannan alama ce ta ɗan bid'a. Ɗan bid'a idan ya zo ya samu nasoshi sai ya ɗauki ɗaya ya yi aiki da shi wanda ya fi kama da son ransa, ko ya dace da son ransa, sai ya bar ɗayan wanda ya yi karo da son ransa. Shi kuma wanda yake bin sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, in ya samu nasoshi guda biyu duk sai ya haɗa sai ya aiki da su. Wannan ita ce tafarki ta dadai. To a ƙarshen wannan bayani na Abu Jahal, Sheikh Nasir As-Sa'idi, Allah masa rahama, ɗaya daga cikin malamai na zamanin nan na kusa-kusa, don rasuwarsa bai wuce shekaru 30 zuwa 40 ba, hakanan bai yi nisa sosai ba. A cikin littafinsa Taisirul Karimin Rahman fi tafsir kalamil Mannan, bayan ya kammala tafsirin wannan sura ta Suratul Alaq, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, sai ce to wannan bayani da ya fito daga gurin Ubangiji na tsawatar da Abu Jahal kan cewar duk wanda zai gayyato ya gayyato don su cutar da manzon Allah, Allah kuma zai gayyato zabaniyawa, ya ce wannan bai takaita da manzon Allah da Abu Jahal ba. Tana nan ayoyin suna nan suna aiki har kiyama ta tsaya. Yanzu duk wanda zai zo yana ibada, yana neman yadda Allah, wani kuma ƙoƙari yake sai ya ga bayansa, sai ya gama da shi, to Allah subhanahu wa ta'ala yana nan a madakata. Kai wanda kake ƙoƙarin gamawa da mai neman yardan Ubangijinsa, to Ubangiji fa yana nan, shi ne mai agaza masa, shi wanda yake ibadan, kai kuma zai sa ƙafan wando ɗaya da kai, zai yi fito na fito da kai. Yanzu Ubangiji zai fito na fito da mutum, wa isai ya iya. Allah subhanahu wa ta'ala ce man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, wanda yayi gaba da waliyina na masa shelar fito mu yaki, wa zai iya yaki da Ubangiji. To shine Nasiru Sa'idi yace duk da cewar ita wannan ayar ta saukakar mu kan manzon Allah da kuma Abu Jahal, amma kuma ta game duk wani wanda zai hana bawan Allah yazo ya bauta wa Allah, tsawatar wannan tana nan a kansa. Sannan ta game duk wani wanda zai zo yana bautan Allah, idan ana kokarin cutar da shi, taimakon Allah na nan tare da shi. Kenan kai da zaka yi ibada karka ji tsoro cutarwan mai cutarwa, karka ji tsoron tsangwaman mai tsangwama, Allah na tare da kai. Sai cutarwan Abu Lahab, Abu Jahal ta biyu, misali cikin misalai, suna nan da yawa amma dai nan ya dan kawo mana ɗan misalai ne. Misali cikin misalai na cutarwan Abu Jahal, cutarwar Abu Jahal wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa min adiyatihi lirrasuli ma hakahu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu min riwayati al-Bukhari. Daga cikin misalai na cutarwar Abu Jahal ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, labarin da Abdullah dan Mas'ud ya hakaito, wanda tazo cikin sahihu al-Bukhari, riwayan Imam al-Bukhari. Qala Abdullah dan Mas'ud, Allah ya da shi, yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa yusalli. Abdullah dan Mas'ud yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci, masallacin da yake nufi anan masallacin haramin Makka, jikin ɗakin Ka'aba kenan. Yace sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin masallacin haramin Makka, wa huwa yusalli alhali manzon Allah yana sallah. Faqala Abu Jahal, sai Abu Jahal yace ala rajulun yaqumu ila farti jazuri bani fulanin fayulqihi ala Muhammadin wa huwa sajidun. Abu Jahal sai fuskanci taron Quraishawa da suke zaune ariyan ɗakin Ka'aba, sai ke cewa ala rajulun yaqumu ila farti jazuri bani fulanin, shin waye zai tashi yanzu ya tafi bolar da aka zubar da tumbin raƙumin gidan wani, an yanka raƙumi a wani gida cikin gidajen mutanen Makka, misali jiya aka feɗe raƙumin, duk wani ƙazanta da ke cikin raƙumin aka fitar aka kai bola aka zubar. Mun san tumbi galibin an yanka dabba, tumbinta zaka ga yana cike da ƙazanta, shine ake cewa tawul ko akwai wani suna da ake gaya masa, na'am, marara. Marara ana ce masa marara, wannan wace Hausa ce, Hausan gabar. Na'am. Marara kun santa da marara, amma santa da tumbi ko, in an yanka dabba cikin ta ai akwai tumbi, wannan tumbin za a ga duk abin da dabbar ta ci can yake zuwa ya taru, ƙazantar anan yake zuwa ya taru. To wannan ƙazantar idan an je an zubar da ita a bola, ai ka gabar ta da dadin mu'amala, mutum ba zai ta'amuli da ita ba, galibi ma a yanzu ana daukar ta matsayin taki ne da za a dauka akai gona. To shine Abu Jahal yake cewa waye zai je bola ya dauko mana tumkashin da aka fitar, da najasar da aka fitar daga cikin tumbin raƙumin gidan wani da aka yanka jiya aka feɗe, wa zai je tattaro wannan ƙazantar. Fayulqihi ala Muhammad, yazo ya zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid, lokacin da annabi ya sujjada. Wato aje a kwaso wannan kashi-kashin, wannan tumbi-tumbin ƙazantar da ke cikin tumbin, daidai lokacin da manzon Allah ya yi sujjada a watsa masa a kansa. In ji Abu Jahal, waye zai yi wannan aiki? In jinjina masa, in ji Abu Jahal. Ya fuskanci Quraishawa da wannan maganar. Faqama Uqbatu bin Abi Mu'ayt bin Abi Amr bin Umayyata bin Abd Shams وَجَاءَ بِذَلِكَ الْفَرْثِ فَأَلْقَاهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ.
sai Uqba ibn Abi Mu'ayth Abu Jahal na rufe bakin sa take sai tashi yace ni zan yi wannan aiki bai yi wata ba sai tafi wannan bola da aka zubar da wannan kazanta na tumbir raqumi sai kwaso ta shine yace waja'a bi zalikal fard sai zo da wannan kazanta na tumbir raqumin bayan an zubar da ita a bola ya debo ta yazo da ita sai ya jira sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada lokacin da yake salla fa alqahu ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid sai ya watsa a tsakanin kafadun manzon Allah da wuyansa da dai lokacin ko manzon Allah yayi sujjada kaga yanzu manzon Allah in ya dago zai watsu a bayan sa ya bata masa baya manzon Allah sai ya tsaya a yanda yake bai dago ba saboda in ya dago zai bata masa jiki gaba daya sai ya tsaya a sujjadan bai dago ba ya ci gaba da addu'o'in sa kawai da zikirin sa cikin sujjadan sa tunda duk yanda sujjada ta yi tsayi ai ba a fadi ba an yi nasara ko minti 30 zaka yi cikin sujjada ai duri ba ce gare ka tunda inda zaka yi minti 30 kana ta addu'a ai abun so ne na farko ita addu'a karan kanta ai ibada ce addu'a'u hiya huwal ibada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ita ce ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku sai yace me innal ladina yastakbiruna an ibadati lallai wadannan da suke girman kai wajen bautata kage kenan addu'a bauta ce ta ubangiji yanan duk yanda sujjada za ta yi tsayi bawa yana cikin me yana cikin ibada ta sujjada kuma yana cikin ibada ta addu'a tunda guri ne na addu'a yace falam yaqdir ahadun minal muslimina alladhina kanu bil masjidi ala ilqa'ihi anhu li dha'fihim an muqawamati aduhi a wannan yanayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki na sujjada da yayi ga Uqba ya dauko tumbin raqumi wanda aka zubar yazo zai zuba kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn mas'ud yace ga mu muna tsaye muna kallo amma falam yaqdir ahadun minal muslimin babu daya cikin musulmai da ya iya tunkuda wannan abu da aka zo da shi za a zuba manzon Allah ba wanda ya iya wannan alladhina kanu bil masjid cikin waɗanda duk suke cikin masallacin ba wanda ya iya tunkudewa ya hana kar a zuba wa manzon Allah me dalili li dha'fihim saboda raunin su suna da rauni rauni ba wai na zuciya ba rauni na ƙarfi ba su da ƙarfi masu rauni ne mutan Makka kuma sun fi su ƙarfi sun fi su buwaya da iko da isa yace li dha'fihim an muqawamati aduhim saboda raunin su wajen fiskantar makiyansu wajen tunkarar makiyansu wajen fito na fito da makiyansu ba za su iya ba suna da rauni sun fi karfin su walam yazal alaihi salatu wassalamu sajidan manzo Allah bai gushe ba yana cikin sujjada tunda shi Uqba ibn Abi Mu'ayth yazo ya zuba masa wannan kazanta na tumbin raqumi sai ya ci gaba da sujjadar sa bai dago kansa ba hatta ja'at fatimatu bintuhu fa akhadhat alqadhara wa ramatuhu yana cikin wannan yanayi sai wani ya sanda yaje ya bada labari wa yarsa fatima wasu malaman suka ce shi kansa Abdullahi dan Mas'ud din da yake hakaito mana wannan kissa shine ya sanda ya faki idan mushrikai ya zaga sai je samu fatima yace kin san me ke faruwa tace a'a yace Uqba dan Abi Mu'ayth Abu Jahal ya ziga shi ya koda shi ya umurce shi ya zaburar da shi ya je ya debo kazanta na tumbin raqumi da aka yanka na gidan wane jiya ya zo ya zuba a kafadar manzon Allah har wuyarsa manzon Allah kuma yana sallah lokacin yayi sujjada ya zuba masa manzon Allah yana nan a sujjadan har yanzu bai dago ba ya ga ya Fatima to Fatima sai ta tahoranta a bace ta taho a fusace lokacin tana karama bata wuce shekara 9 ba ranta a bace cikin fusata shine bayanin da yake yi anan hatta ja al fatima har ta karaso inda manzon Allah yake sujjada fa akhadhatil qadhra sai ta kwashe wannan kazanta da uquba ya zuba aka fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waramatu tai wasi da shi ta goge wa manzon Allah ka fadar sa ta goge masa wuyar sa ta fiskance su ta musu mummunan addu'a falamma qama bayan manzon Allah ya idan da sallar sa ya miƙe tsaye da'a ala man sana'a hadha sun'a alqabiha annabi sai mummunan addu'a ga duk wanda ya aikata wannan mummunan aiki annabi sai masa mummunan addu'a faqala yace allahumma alayka bil mala'i min quraish wa samma aqwaman annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya allah ganan wani taro na madaukakan quraishawa ina kai kukan su gare ka kai mun maganin su annabi sai ya ambaci sunan wasu daga cikin sashen su wanda riwayar ta Imam al-Bukhari ta kawo ta anan dai mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin bai ambaci sunayen waɗannan mutane ba amma annabi ya ambace su a cikin riwayar da Bukhari ya kawo cikin sahihir sa annabi ya ce Allahumma alayka bi Amr bin Hisham ya Allah ka saukar da fushinka da uqubarka wa Amr bin Hisham wai Amr bin Hisham Abu Jahal shine Amr bin Hisham shine mutum na farko da annabi ya fara yi masa mummunar addu'a wa Utbata bin Rabi'a da Utbata dan Rabi'a duk suna tare da Abu Jahal lokacin da aka yi ma annabi wannan mummunan aiki dan lokacin da aka zo aka zuba annabi wannan kazantar a kafadar sa sai suka yi ta dariya na shakiyanci suka yi ta dariya na izgiri sashe na bugan sashe har kamar za su fadi a kasa to shine annabi ya kama sunayen su yana roƙon Allah ya saukar da fushin sa da uqubar sa da azabar sa kan waɗannan mutane kaga ku ai addu'ar annabi ba za ta fadi kasa banza ba yace wa Utbata bin Rabi'a wannan mutum na biyu kenan wa Shaybata bin Rabi'a mutun na uku wal Walid bin Utba mutun na hudu wa Umayyah bin Khalaf mutun na biyar wa Uqbata bin Abi Mu'ayth ai shine ma yaje dauko kazantar yazo ya zuba a kafadar manzon Allah Uqbata bin Abi Mu'ayth wa Umarat bin Walid mutun nawa kenan mutun shida wadannan mutane guda shida anan yace Qala ibn Mas'ud Ibn Mas'ud yace fara'aituhum qutilu yawm Badr wadannan mutane guda shida da annabi ya musu mummunan addu'a Ibn Mas'ud yace dukkan su sai da naga an kashe su ya ranan yakin Badr duka shidan nan ba mutum daya da ya tsira da aka kashe su aka ja su a gadan bayan su aka kai su wata katuwar rijiya da take Badr aka jefa su ciki bayan annabi ya zo zai koma Madina ya je tsaya jikin wannan rijiya yace ya Aba Jahal ya Utbata bin Rabi'a ya Shaybata bin Rabi'a ya Walid bin Utba ya Umayyah bin Khalaf ya Uqbata bin Abi Mu'ayth ya Umarat bin Walid hal wajadtum ma wa'ada rabbukum alaykum haqqa Annabi ya ce shin kun samu abin da Ubangijinku ya muku alkawari na uquba na azaba kun samu da gaske kun ganshi Annabi yake gaya musu suna cikin kabarin su da aka musu na rijiya Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullah waɗannan fa matattu ne ai ba za su ji ka ba yace ai sun fika jin abin da nake faɗi inji Annabi ya gaya wa Sayyidina Umar yace wannan abin da nake faɗi sun fika ji in ma ba su ji ba Allah zai dawo musu da ransu dan su ji ya ƙara musu bakin ciki da gilli da gaizi a cikin zukatunsu to shine malamai suka ce wannan yana nuna addu'ar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ranan da suka dauko kazanta suka yaba wa manzon Allah yana cikin sujjada suka yi ta masa dariya na izgilanci da shegantaka addu'ar da manzon Allah ya musu ita ce ta shafe su ranan yakin Badar wannan kadan daga cikin cutar wadda Abu Jahal yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun yi ta kokarin manzon Allah ya hanu daga abin da yake kiran mutane zuwa gare shi na a daina bautan gumaka a zo a bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai da kuma yanda yake musu gargadi kan cewar in suka ci gaba da tafiya kan wannan turba ta su makomar su zata zama makomar iyayensu da kakansu ita ce wuta to da annabi bai hanu ba shine suka dauki wannan salo na cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan misali na biyu kenan cikin misalai na cutarwan Abu Jahal ga manzon Allah to sai mutun na biyu daga cikin mutane da gabanin mu je mutun na biyu mu ƙara duba misali na uku cikin misalai na cutarwar da Abu Jahal yayi wa manzon Allah amma bai nasara ba tare da cewa wannan kai tsaye ba za a ce cutarwa ba abin da zai bayyana a cikin kissar shine mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa mimma hasala li rasulillahi ma'a abi jahalin anna hadha bta'a ajmalan min rajulin yuqalu lahu al-irashi famatalahu bi athmanha faja'a ar-rajulu majma'a quraishin يريد منهم مساعدة على أخذ ماله فدلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاء daga cikin abin da ya auku tsakanin manzon Allah shi da Abu Jahal yace anna hadha bta'a ajmalan wannan ya sayi raquma wa kenan Abu Jahal ya sayi raquma ba raqumi dai ba ba biyu ba raquma min rajulin yuqalu lahu al-irashi daga wani mutum da ake kiransa al-irashi ma'ana ana danganta shi zuwa ga mutanansa da kabilar Khaz'am wani mutum ne dan kabilar Khaz'am wanda ake kiransa ko ake masa lakabi da irashiyu irashiyu kabila ce cikin kabilunsa da kabilar Khaz'am to shi Abu Jahal ya sayi raquma gurin wannan irashi din wannan mutumi da ake danganta shi zuwa ga kabilarsa al-irashiyatu da ya sayi raquman famatalahu bi athmaniha sai ya hana shi kudin raquma tunda mutumin bako ne shi kuma Abu Jahal yana tinkaho cewa shi dan Makka ne ba wanda ya isa ya shigo garin Makka ya tozarta shi ba wanda ya isa ya shigo garin Makka ya tuhume shi ko ya ci zarafinsa ko ya ladabtar da shi kenan shi yanzu yana da garkuwa da garin Makka tunda gari ne wanda yake harami Larabawa mun san suna da wata dabi'a guda na girmama haramin Makka mutum zai shigo cikin haramin Makka yayi kitibus da wanda ya kashe mahaifinsa amma ba zai ce masa ci kanka ba sai dai zai yi takwakwansa har sai ya fita daga haramin Makka sai ya bi shi ya daufansa amma ba zai taba shi cikin haramin Makka ba me yasa saboda haramin Makka na da kima a zukatun Larabawa gabanin zuwan musulunci shi yasa duk wani abu da ya shafi taba jini suna taka tsantsan a cikin haramin Makka wani ba zai taba jinin wani ba tare da cewa ana samun danniya kamar yadda Abu Jahal yayi anan wannan mutumi da ya shigo da raqumansa ya sayi raquman a gurinsa sun yi ciniki ciniki ya fada mutumi ya dau raquma ya bashi shi kuma sai ya hana shi kudin ya san ba wanda ya isa ya shigo ya kama shi a cikin garin Makka saboda kamar ta zama masa garkuwa garin Makka ya zama masa garkuwa sannan Quraisha kuma ma asali ana tsoron su sauran Laraba ana tsoron su to wadannan dalilai guda biyu sai suke sa duk wani wanda yake azzalimi yake cin karansa ba babbaka to Abu Jahal sai ya hana wannan mutumi kudin raqumansa faja'a ar-rajulu majma'a quraishin yuridu minhum musa'adatan wannan mutumi tunda ya ga quraishawa ƴan Makka ne kuma suna girmama dakin Ka'aba yayi tsammani za a samu adalci daga gurinsu to sai ya zo gurin taron su inda suke zaune suke hira daba su kenan dabar quraishawan Makka shi wannan mutumi da aka sayi raqumansa Abu Jahal ya sayi raqumansa ya hana shi kudin sai ya zo dabar da Quraishawa galibin su ke zama yana nema su taimaka masa bisa zaluncin nan da Abu Jahal ya masa na sayin raqumansa ya karbi raquman kuma ya hana shi kudin su taimaka masa ala akhdi mali ya samu ya karbi dukiyarsa daga gurin Abu Jahal. Su kuma tunda mutanen banza ne, maimakon su taimaka masa su yi wa Abu Jahal magana su ce ka dau dukiyar bawa Allah ka bashi, in kuma ba ka bashi ba ka mayar masa da raƙumansa, ba su yi haka ba. Fadalluhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liyunsifahu, sai suka ce a'a, akwai wanda in ka same shi zai maka abin da ya kamata, zai kwata maka haƙƙinka, je kaka samu Muhammadu ko je samu annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yasa suka hada shi da annabi? Istihza'an, dan izgili wa annabi. Sun san annabi ba gamaci je tsakaninsa da Abu Jahal, sun san tsakanin annabi da Abu Jahal kamar wuta da auduga ne. To ta yaya annabi zai iya zuwa ya karba ma wannan mutumin haƙƙinsa gurin Abu Jahal? Sun san abu ne mai wahala. To shine suka ce zai samu Muhammadu, Muhammadu zai kwata masa haƙƙinsa. A nan gurin ya ce lima ya'lamunahu min af'ali zalika shaqibir rasuli, saboda abinda suka sani na ayyuka na Abu Jahal ga annabi, munanan ayyuka, cutarwa Abu Jahal wa annabi, sun riga sun san wannan a fili yake. Duk wanda yake cikin garin Makka ya san irin cutarwar Abu Jahal ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga bayan da za a yi manzon Allah ya fuskance shi da nufin karɓa ma wani haƙƙi. To shi wannan mutumi bai san me yake kai kawo ba cikin Makka, bai san yaya mu'amala take tsakanin annabi da Abu Jahal ba, ya ɗauka da gaske suke. Iya gaskiyarsu suka gaya masa, kuma ya ɗauka idan ya je gurin manzon Allah, manzon Allah zai je kwata masa haƙƙinsa gun Abu Jahal. Fatawajjaha ar-rajulu ilayhi, wannan mutumi kawai sai ya kama hanya ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaba minhu al-musa'adata ala Abi Jahal, ya nemi taimakon manzon Allah akan Abu Jahal. Manzon Allah ya taimaka masa ya karba masa haƙƙinsa gurin Abu Jahal. Manzon Allah bai tsorata ba, tunda guri ne na taimakawa mai rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaka wa ɗan uwanka wanda yake azzalimi, ka taimaka masa ka hana shi zalunci. Yanzu ka hana shi zalunci, ka taimake shi, saboda wannan zaluncin bala'i ne shi a kansa. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyama, zalunci da ka gani duhu ne ba ɗaya ba ba biyu ba ranar tashin alkiyama ga ma'abocinsa. To yanzu in ka hana azzalimi zalunci, ai ka taimake shi, ka tsamo shi daga halaka da yake ƙoƙarin jefa kansa, ka tsamo shi daga haƙƙi da ke binsa na wanda ya zalunta. In ka hana shi zaluncin, shi ka taimaka ba wani ba. Shine annabi ya ce unsur akhaka zaliman, duk wani azzalimi ka taimake shi, ka hana shi zalunci. Yanzu in ka hana shi, ka taimake shi. Aw mazluman, ko wanda aka zalunta, aka danne masa haƙƙinsa, taimaka masa, ka kwato masa haƙƙinsa in kana da iko. To lokacin da ya koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Abu Jahal ya sayi raƙumansa, ya karɓi raƙuman bai bashi haƙƙinsa ba, fa kharaja ma'ahu, sai manzon Allah ya ce mu je. Manzon Allah ya fita tare da wannan mutumi. Su can Quraysh suna jira su ga me zai je ya zo, suna ga manzon Allah zai je Abu Jahal ya wulakanta shi, manzon Allah zai je Abu Jahal ya kace-kace da shi, ya gama da shi, ya kunyata shi, ya tozarta shi. Suna can sun yi likimo, suna jiran me zai je ya zo na cutar da manzon Allah da Abu Jahal zai. Manzon Allah ya fita kansa tsaye tare da wannan mutumi, suka kama hanya sai suka tafi gidan Abu Jahal. Hatta daraba alaihi babahu, manzon Allah yana zuwa ya sa hannu ya kwankwasa wannan kofar da confidence, ba tsoro ba tararradi, ya kwankwasa kofar Abu Jahal. Abu Jahal kafin ya fito sai ya ce man hadha, wake kwankwasa kofa? Bai ma san waye ba. Kala Muhammad, sai annabi ya ce Muhammad. To anan fa sai Abu Jahal ya tsorita. Fa kharaja muntati'an launuhu, sai fito fuskarsa ta canja, yana cikin firgici da tsoro. Ya fito ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahu ar-rasul, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'ti hadha haqqahu, ba mu wannan haƙƙinsa. Manzon Allah abin da ya gaya masa kenan. Fa qala Abu Jahal, sai Abu Jahal ya ce la tabrah hatta ta'khudhu, sai ya ce to dan jira ni, bari in je in kawo maka. kaga Abu Jahal ya tsori take nan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Jahal sai ya shiga gida sai ya debo kudin wannan bawan Allah ya fito da shi shine anan mai nurul yaqin yace falam yabrahir rajulu hatta akhadha dainahu wannan mutumin bai bar gurin sa ba sai da ya karbi bashin da yake bin Abu Jahal Abu Jahal ya shiga ya kwaso kudi ya kidaya su sun cika ya kawo wa mutumi ya kidaya sun cika ya ce wa annabi nagode ya kama hanyar sa ya tafi manzo Allah shi ma juya ya tafi abun sa to Abu Jahal ya sha kunya faqalat quraish quraisha su kuma suna can suna jira ko za a kunyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hakar su bata cimma ruwa ba Abu Jahal ya fito kamar wanda ruwa ya masa duka yana tafe kamar ba zai tafi ba ya iso dabar su inda suka zaba sama suna hira suna tattaunawa yana isowa sai suka ce masa wailaka ya abul hakam kai ko yau kai tonka kai asara ma ra'aina mithla ma sanata tunda muke bamu taba ganin irin wannan mugunyan aikin naka ya za a yi kai mana haka ya za a yi ka kunyata mu ya za a yi ka bada mu kala sai Abu Jahal ya ce musu wai hakum kai tonku wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi hatta sami'tu sautahu famali'tu minhu ru'uban yace wallahi yana buga kofata kuma da naji muryar sa duk da na gane muhammadin ne amma na ta maza na ce waye amma tsoro ne fa kama ni ina jin muryar sa da ya buga kofar naji muryar sa ta waje wallahi sai zuciyata ta kada hantata tana ta kadawa tambayar ma da nayi ta maza nayi na tambaya na ce wane ne amma da tambayar ma bazan iya ba yace thumma kharajtu ilayhi bayan na tambaya yace muhammadu ne sai na fito gare shi wa inna fawqa ra'si fahlan min al-ibli ma ra'aytu mithlahu qat yace to lokacin da na fito muka yi ido hudu da shi naga tabbas muhammadu ne gashi a kofar gidana a tsaye yace wallahi da na daga kaina sama sai naga wani ingarman raƙumi ya bude bakin sa yana shirin cinye ni yace to wannan yasa fa dole fa na amsa duk abin da ya mun umurni shi yasa yana cewa in ba mutumin nan haƙƙin sa ban yi wata ba nan je na dauko dan da nayi wata ni kan yau da ba ni ba labari kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace law abaitu aw ta'akhartu la akalani da na ki ba da wannan haƙƙi da Muhammadu yace na bayar ko na yi jinkirin ba da haƙƙin da wannan raƙumi da na ganshi a sama na da ya cinye ni da wani labari ake da ba to kaga mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gabar ta bayyana wa Abu Jahal kenan duk cutarwar da Abu Jahal yayi ta yi wa manzon Allah bai yi nasara ba sai dai ma shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi nasara a kansa to karkashin wannan ƴan uwa za mu fita da darasi mai girma mai karantarwa idan ya gyara zuciyarsa yayi abunsa dan Allah to ba wanda ya isa ya cutar da shi ba wanda ya isa ya ga bayansa saboda ka kama turban manzon Allah ai su masu karantarwa magada annabawa ne al-ulama'u warathatul anbiya malamai masu karantarwa magada ne na annabawa to turban da annabi ya kama fa ita ka kama saboda annabi shi yake kiran mutane yana karantar da mutane yana gaya musu dokoki da umurni na Ubangiji subhanahu wataala to abinda malamai suke yi kenan to matukar mai karantarwa ya gyara zuciyarsa ya sanya ikhlasi cikin karantarwarsa yana neman yadda Allah ba wai yadda mutane yake nema ba wai shuhura yake nema ba wai daukaka yake nema ba a yana neman daukaka da shuhurar gurin Ubangiji ne subhanahu wataala to ba wanda ya isa ga bayan sa kuma Allah madaukakin sarki yana tare da shi to wannan shine ya kawo mu karshen misalai da mawallafin wannan littafi na nurul yaqin yayi ta kawo wa wanda suke da alaka da nau'ukan cutarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta fuskanta musamman daga Abu Jahal to mutun na biyu da za a kawo mana misalai na shi ma cutarwa da yayi wa manzon Allah shine Abu Lahab to amma ina ga shi wannan mutun na biyun lokaci ba zai ba mu dama na karanta kalar cutarwa da yayi wa manzon Allah ba za mu jinkirta har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi mai zuwa na gaba, mako mai zuwa, abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.